Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Muhammad Lalo. Yau 7 ga watan Afrilun shekarar 2019, Prime Minister Libya da Majalisar Dinkin Duniya ke goyon baya Faiz Sarraj ya ce dakarun gwamnatinsa na cikin shirin tunkarar mayakan da ke goyon bayan komandan sojojin gabashin kasar ta Libya, General Khalifa Haftar, waɗanda daga dukkan alamu sun samu galabar karɓe ikon wajen babban birnin Tripoli. Prime Minister Sarraj ya kwatanta wannan lamari a matsayin juyin mulki. Kafafen talabijin ɗin ƙasashen Larabawa sun nuna wani bidiyo da ke nuna yadda dakarun General Haftar suke kutsa kai cikin filin tashin jiragen na Tripoli, wanda yanzu ba a amfani da shi. Babu dai wasu rahotanni da suka nuna dakarun sun fuskanci turjiya wajen shiga filin tashin jiragen. Kafafen yaɗa labarai na ƙasashen Larabawa sun nuna wasu mazauna yankin babban birnin suna tamanna a lokacin da dakarun suke kutsa kai cikin filin tashin jiragen. Kafafen talabijin ɗin ƙasar Saudiya ta Al Arabiya ta ce wato ya ce dakarun Haftar sun shiga lardin da ake kira Khalid al-Fargan da ke birnin na Tripoli. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun nuna matukar damuwa kan yadda ake samun karin tashe-tashen hankula masu nasaba da rikicin Boko Haram a yankin Difa na Jamhuriyar Nijar. Jami'an sun ce mayakan Boko Haram sun kashe akalla mutum 88 a yankin Tafkin Chadi a watan da ya gabata kadai, inda suka ce a bara mutum 107 aka kashe a daukacin shekarar 2018. Kakakin ofishin da ke kula da fannin bada tallafi ga waɗanda rikici ya ritsa da su, James Lack, ya ce karuwar adadin da aka gani na da nasaba da yadda kungiyar mayakan ta Boko Haram ta sauya dabarun kai hare-hare.
It's not only armed men fighting armed men. It is also armed men fighting civilians, families.
Ya ce ba wai mayaka ne da ke dauke da makamai suke yakar wasu mayakan masu dauke da makamai ba, a'a. Mayaka ne da ke yakar fararen hula da suka hada da mata da yara kanana, wannan kuma babban abin damuwa ne. Ya kuma kara da cewa daga cikin mutum 88 da suka mutu a watan na Maris har da mutanen da ke gudun hijira a wasu yankuna. A karan farko, da yawa daga cikin dubban masu zanga-zanga a birnin Khartoum da ke Sudan sun isa hedkwatar dakarun kasar tun bayan da aka fara mummunar zanga-zangar kin jinin gwamnati watanni hudu da suka gabata. Yan sanda sun yi amfani da barkono mai sa kwalla a jiya Asabar domin tarwatsa masu zanga-zangar, inda rahotanni suka nuna cewa su ma masu boran sun yi ta jifan yan sandan da duwatsu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito kamfanin dillancin labaran kasar ta Sudan yana cewa farar hula ɗaya ya mutu a zanga-zangar, wacce har ila yau ta yi sanadin jikkata wasu da dama ciki har da yan sanda. Zanga-zangar dai ta faro ne tun daga ranar 19 ga watan Disambar bara, inda masu boran suka zargi gwamnatin shugaba Umar al-Bashir da yin almubazzaranci da arzikin kasar, lamarin da suka ce ya sa farashin abinci da man fetur da kudaden kasar waje suka yi tashin goron zabi. Masu zanga-zanga dai da suka je hedkwatar dakarun kasar na kira ne ga sojojin da su jiya wa shugaba Umar al-Bashir baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 3:04. Akalla 'yan sanda 7 da fararen hula 3 suka rasa rayukansu a jiya Asabar bayan wasu jerin hare-hare da aka kai a Afghanistan, a cewar hukumomin kasar. A gabashin lardin da ake kira Ghazni, mayakan Taliban sun kashe 'yan sanda 3 a wani hari da suka kai kan wani shingen binciken jami'an tsaro, a cewar kakakin 'yan sandan lardin Ahmad Khan. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa kungiyar Taliban ta dauki alhakin wannan hari. Sannan a lardin da ake kira Saripul da ke arewacin kasar, hukumomin yankin sun ce akalla 'yan sanda hudu a kashe bayan da wasu mayakan Taliban suka farma wani shingen bincike na daban, kamar yadda shugaban lardin Muhammad Nur ya tabbatar. Baya ga haka an kashe wasu fararen hula uku a lokacin da wasu babamai suka tashi a gabashin lardin Nangarhar. Babu dai wanda ya dauki alhakin har-haren na Nangarhar da na yankin Saripul. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce idan ya sake samun wani sabon wa'adi mulki a zaben da ke tafe, zai haɗe yankunan Yahudawa da yankin yammacin gabar kogin Jordan da Israila ta mamaye. Akwai yiwuwar wannan alkawari da Prime Minister Netanyahu ya yi ya harzuka Falasɗinawa da sauran ƙasashen Larabawa, yayin da ake gab da tunkarar zaɓe a Israila.
Kenan kuka saurara. Toma dalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yau. Barka mu da sake saduwa da ku a shirin da kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi rayuwar nakasassu a kasashen Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Jajircewa akan maganar karatu domin samun ilimi mai amfani wata hanya ce da ke baiwa nakasassu damar shiga cikin dukkan wasu harkokin cigaban al'umma, lamarin da ka iya ƙara ƙarfafa cuɗanya a tsakanin masu buƙata ta musamman da sauran abokan zama. A shirin namu na yau za mu sauka ne a Kaduna, Najeriya, inda wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikira ya zanta da Suleiman Abdulaziz.
Allah ya jarabce ni da nakasa ta gurgunta.
Aka ce tun kana yaro?
A'a, an haife ni ina tafiya, Allah da ikon shi ina da shekara 3-4, Allah ya jarabce ni da cuta ta polio.
Okay, ita ce sanadin wannan
abu? Ita ce sanadi, polio ne.
To ya rayuwa ta kasance daga lokaci shekara 3 nan da wannan abu ya faru?
To rayuwa, alhamdulillahi, rayuwa ta kasance daidai wa daida, alhamdulillahi, na gode wa Allah da ya bai sa na kasan nan ba, ta na kasan min da zuciya. Alhamdulillahi, bayan iyaye sun gama dawainiya dai, haka Allah ya bani lafiya, na zo aka sa ni makaranta ta Muhammadiyya. Bayan na yi karatu na Muhammadiyya ina ciki, sai na fara makarantan boko. Allah ya da ikon shi, a shekaran da na gama primary, a shekaran na sauke Alkur'ani. Na aji hudu na secondary, sai na rashin lafiya sai ta kama ni kuma. A lokacin na samu shekara guda ban zuwa makaranta, sai kafafuwa na suka koma suna min ciwo. To Allah da ikon shi na samu sauki a wannan shekaran da zan gama makarantan boko. A shekaran na hada izu 40 na Alkur'ani.
Hadda.
To a haka na gama makarantar secondary, na fara karatu a Kaduna State Polytechnic, amma Allah da na fara chemical engineering. Daga baya kuma sai na koma accounting. Da yake sun yi hana riga, amma to da yake kasan duka ya shafi lissafi ne, to sai na same shi da sauki. Haka har na zo na gama na sami certificate dina a public accounting and audit.
Tukuna, menene ya fitar da kai daga wancan karatu na chemical engineer?
Abin da ya fitar da ni daga karatu na chemical engineering, akwai abubuwa da dama. Saboda a wannan lokacin na lura, sai na ga yanayin da kasar take ciki, kamfanoni ma da ma'aikatan gwamnati sai raguwa suke yi, saboda irin yanda tsarin yake a wannan lokaci na ana tarfa kamfanoni. Kuma a makarantar ma, in ka lura da yanayi na mai nakasa yanda kana yanda zaka kasance, sai kaga abun ba mai sauki bane. Waɗanda ma suke da ba su da wata nakasa zaka ga ma suna shan wahala. Sai na gani kai ya kamata in canja.
A lokacin ka kai kamar wata nawa ko kwana nawa da farawa?
Ai na ma gama ma zance, saboda nayi ma jarabawa shekara na farko da.
To me yasa ka hana ka dan karasa kawai ka koma?
Nayi jarabawa, to na samu carry over ne kawai, sai na gan kai ni ba zan ma abin nan ba.
To akwai darasin da ka fada, to me hana ka gyarawa?
Kawai haka kawai naji kawai ni ya sire mun kawai, sai na ce kawai bari in bar shi kawai, sai na canja. Allah da ikon shi sai na zo nan Kaduna Staff Development Center, ina zuwa sai aka sai suka bani basic. Daga basic nazo nayi wata shida, nazo nayi certificate, nazo nayi diploma a wurin shi ma.
Shi kuma akan me?
Public accounting and audit, saboda abinda nayi na so in sami turbani tun daga farko. Ba za a ce nayi tsalle na koma ba, daga ƙarshe kuma kaga baka san abinda ma kake yi ba. Shine sai na faro shi tun daga farkon shi hasi da na abin.
Amma me ya baka sha'awa da shiga wannan shi ilimi na kididdiga?
Abin da ya bani sha'awa da shi, aiki ne wanda zaka zauna a wuri daya, kuma a yanayi irin na mutum wanda Allah ya jarabce shi da wata tawaya ko nakasa, yafi burgewa kuma yafi sauƙaƙawa al'amura ya kasance kana zauna a wuri daya, zaka yi duka aikace-aikacenka ba tare da ka takura jikinka ba ko kanka. To kaga shi aiki ne wanda kana zaune kwakwalwa ne ke yi. To kuma ba yaban kai ba, mu mutane da Allah ya jarabce mu da tawaya, zaka samu kwakwalwan mu tana jani da ƙarfi a abin nan. Dan lissafi haka bai ba mu wahala. Shi yasa naga to tunda ina fahimta a can mun yi dealing da su fada masu menene chemistry, physics, biology, to sai naga wannan kuma ai kaman wasan yara ne.
Wato can gidan kididdiga na ƙarshe.
To shi yasa na abin nan na koma wannan bangaren. To Allah da ikon shi haka muka abin. To bayan na gama sai na ji ina da sha'awan nima in zo in bada gudunmawa a cikin al'umma.
Malam Suleiman, kafin mu zo wajen gudunmawa, mutane da yawa za su yi tun kana shekara uku Allah ya jarabce ka, aka waye gari wannan ciwo daga baya ya zo ma ba kafafu, waye dinga daukan dauni ka zuwa makarantar primary secondary?
Gaskiya iyaye na ne.
A me ake kai ka?
Ka san ra'ayi irin namu, da farko na ki hawa kullum mahaifin mu shi in baya nan, mahaifiyar mu takan dauke mu ta kai mu a mota, ko shi in yana gari ko asa direba ya kai mu. Wani sa'i kuma ƴan uwa ko yayana sai ya goya ni a baya, in ba sa nan ko mun yi latti sai ya kai. To da yake makarantar ba ta da nisa da gida, to malamai ma malamai na a makarantar boko a wannan lokacin gaskiya sun taka rawan gani, saboda ganin yanda niki ni kadai ne mai nakasa kuma banda girman jiki a lokacin abin nan, duk wanda ta kama ko ya kama zai dauka kawai ya sa a baya. To sai suka dinga sai na zama kaman irin dan lili a makaranta.
Malamai na ji da kai Malam Suleiman, amma su dalibai ko abokan zama ila kasan akwai dan kyara ko a rinka maka waka ko wani abu musamman kasan dai dalibai da irin wannan, ka gamu da irin wannan?
Gaskiya alhamdulillahi ban gamu da irin wannan ba, dan a lokacin ina da kwazo, saboda duk wanda ya mun ban kyali shi, to sai ya kasance yaran ma abin na sa'o'i da waye suna tsoro na, saboda duk ka san shi gurgu a cikin al'umma zaka ga kaman shugaba ne, yara shi ake bi abin nan. To duk wanda yayi to yaran da suke bi na zan ci ku kamo shi. To ko yayane ne za a bi mutum a kamo shi? To in aka kamo shi kuma na danne to
wato in yana ganin zai iya gudun makana da yara
da gaskiya irin wai a dinga cewa ko abin nan ko yaya ka kira wani da sunan tawayin da Allah ya mun, gaskiya a nan ne za ka ga fushi na. To sai ya kasance ni na taso da sunan da ake kira na ne. Duk wanda ka je in ka ce wani Suleiman ko abin nan Sulan Hajiya, shikenan a wurin an sani saboda ita mahaifiyarmu ba ta yadda a kira ko a ce sala gurgu ba ta yadda haka to kaji yanda abin ya kasa
ba ka samu ala a primary school ba ko a makarantar primary ba matakin farko saboda kila kana da abokai kuma ana shakkaka amma da kaje secondary abin ya gabana
a secondary ma gaskiya alhamdulillahi dan a secondary lokacin ban sami kalubale ba dan a lokacin Allah da ikon shi ina da goyen bayan malamai da na sauran dalibai dan har na rike social prefect abin nan saboda a kullun kwanan duniya gaskiya ba za ka ga kayana da datti ba na makaranta to za ka gani kuma a cikin makaranta an yi ittifaki babu wanda a wannan lokacin yafi sabawa da mutane saboda ka san mu da muke da nakasa zaka ga mutane ne suke nema su samu mutum zaka gani idan aka ce yana da aboki mai nakasa zaka ga ko gidansu yazo zaka ga a ce wani mai jama'a ne mu mutane gaskiya suna san mu sai dai ka san ba duka aka da aka zama daya ba wayansu sukan bata kansu amma gaskiya mu mutane suna san mu gaskiya
Masu sauraro nan zamu ja barki wa shirin na yau. Ku biyo mu a makon gobe don jin ci gaban wannan hira. Kafin wannan lokaci a madadin Isa Lawal Ikrada baban shirin na kasa Suleiman Abdulaziz ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro kika don ka buiba. Ku jama ha tambaya nike da. Ku jama ha tambaya nike da.
Ko diyaye aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kadai ba. Dalilin tunda ya kawo har banda ma haduwan da suke haduwa akwai har da yadda za a yi har a zub da ciki a ciki to dole akwai hannun ma'aikaci a ciki
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kamar yadda muka alkawalta muku yau shirin domin iyali zai fara bin diddigin rahoton da aka yayata cewa Ana cin zarafin mata a wani gidan yari da ke garin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Tuni gwamnan jihar ya dauki matakin bincike rahoton da aka yayata tare da kafa wani kwamiti domin binciko lamarin. Ga rahoton da wakilin Haruna Dauda Biyu ya hada mana akan wannan batun.
Ran litin ina ta gabata ne dai gwamnatin jihar Borno Khudar Abdulkashi Tima ya kafa wani kwamiti mai mutum 10 zai binciki cin zarafin da ake yi wa wasu barzanoni a gidan yarin da ake kira Maximum Security Prison da ke garin Maiduguri. Tun ran litin nan dai wannan kwamiti mai mutum 10 suka soma gudanar da ayyukan su don bincikan wannan al'amari da ake zakin wasu da hadin baki da wasu ma'aikatan gidan yarin don cin zarafin waɗannan barzanoni. Tun dai gwamnatin jihar Borno ya umarci mambobin wannan kwamiti da su yi aiki tsakanin su da Allah don tabbatar da zahirin abin da ke faruwa.
I read with total disbelief Surprise and dismay, a story by Sahara reporters about alleged incidences of child prostitution, sodomy and post-abuse abortion in the Maiduguri maximum security prisons.
Yace na karanta wannan rahoto a jaridar nan na Sahara Reporters wanda abin mamaki ne kuma da takaici na zargin da ake yi wa jami'an gidan yarin da ake kira Maximum Prison da ke cikin garin Maiduguri na tilasta yara yin karuwanci da luwadi da ma tilasta musu zubar da ciki a cikin wannan gidan yari da ake kira Maiduguri Maximum Security Prison yace ba lalle muna so mu kawo ƙarshen wannan mummunan ɗabi'a bane kawai a'a muna so mu hukunta duk wanda aka samu da hannu cikin wannan lamari ko kuma ya taimaka ta wata hanyar da haka dai muka kafa wannan kwamiti maman umarci wannan kwamiti su yi aikin su yadda ya kamata ba tare da nuna rariya ko son kai ba bayan kaddamar da wannan kwamitin ne dai na tambayi shugaban kwamitin Barista Kakashe Hulawan irin abin da ake sa ran kwamitin za su gudanar
shi na girma gwamna ya samu rahoto akan cewa akwai abubuwan da ake ba bisa ka'ida ba abubuwan da
da suka saba doka, abubuwan da suka saba tarbiya, abubuwan da suka saba addini a cikin gidan yari da aka sani Maiduguri Maximum Security Prison. Daga ganin wannan a matsayinsa na Chief Security Officer na state, wanda haƙƙi yara ta a wuyan shi ya tabbata ko wanda yake gidan yari ko wanda yake waje ya ba to sauya masa haƙƙi ba, shi yasa ya kawo wayannan mutane daga sassa daban-daban domin su zo a yi committee a bincika a gani wannan abin gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba, sai a kawo rahoto a gwamnati domin a samu maslaha ga wannan matsalan da yake gudana a cikin wannan gidan yari.
Kamar irin laifuka ne kuke sa ran za a bincike a kai?
Eh, abin da jaridan ta ruwaito, akwai karuwanci da yara kanana suke yi, akwai zubar da ciki, akwai luwadi, kuma aka ce akwai ana amfani da kudade a yi abubuwan da ba su ba a ciki. To idan ka gan abubuwa haka, an ne abin nan babu ne wanda za ka bar shi ba, dole sai ka bincika ka tabbatar wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba. To muna tabbatar muku dai kamar inda aka ba mu amana za mu yi gaskiya, in abin ma haka ne a mu kawo shi mu nuna gwamnati abin iya haka ne saboda a yi magani shi, in ba haka bane za mu ci a ƙarya ne ba haka bane.
Ana sa ran dai wannan kwamiti mai mutum goma da suka hada da kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar matsayin shugaba da wakilcin shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Borno da shugabancin hukumar kare haƙƙin bil adama da ma'aikatar mata da ma wakilcin jami'in gidan yari da ke garin Maiduguri da yan sanda da kuma yan sandan farin kaya da dai masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi harkokin bil adama a jihar Borno za su miƙa rahotonsu cikin mako gudan. To koya kungiyar yan jaridu mata rashin jihar Borno suka ci game da wannan lamari, tambayar ne wa shugaban kungiyar yan jaridu matan Hajiya Hadiza Bukar ga kuma abin da suke cewa.
Fatan mu shine a baiwa matan nan hakkin, hakkin ko suwa suke yi ko suwa suke yi ba za mu iya ce gashi ba, amma ko yaya aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kadai ba. Dalilin tunda ya kawo har banda ma haduwan da suke haduwa, akwai har da yadda za a yi har a zub da ciki a ciki, to dole akwai hannun ma'aikaci a ciki, don shi wannan da yake nan a zaune a gidan yari ya zai yi ya samu wani ma'aikacin lafiyan da har za a yi masa wannan abu. To wannan dalilin mun san cewa dole akwai haƙƙin ko akwai hannun wanda yake aikin a ciki, saboda haka fatanmu shi ne a samu haƙƙin matan nan da aka ci zarafin su. Yawancin abubuwa in ya tashi haka kwanaki ai dama ba nan ma na yan prison din ba, akwai mu yi ta jihin abubuwan da ake kira sex for food, wannan kuma ya aikatu a tsakanin IDPs. Kana bukatan abinci ba yadda za ka yi,
sau da sai kamar
waɗansu dole sai su bada kansu don su samu abincin da za su ciyar da 'ya'yan. To wancan ma dai za a ce to me yiwa, ko da shike su din ma ba daidai bane, ba daidai bane, dalili ne yasa su suka ce su ga wancan hali. Yanzu a baiwa kowa hakkin shi a yadda ya kamata, bai kamata a yi zancen nan ba.
Yanzu dai al'ummar jihar Borno sun zaku su ga sakamakon da wannan committee zai fitar da binciken ababen cin zarafin prisonerin da ke tsare a gidan yarin da ake kira maximum prison. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To akan wannan batu na kuma hira da Helen Bako, wata 'yan Najeriya da ke aiki da ya shafi kula da lafiya da kuma kare mutuncin al'umma a nan jihar California, ga abin da take cewa.
To abin da yake bani mamaki shine ya aka yi wanda ya kamata suna tsare ake cin zarafin su, menene ke faruwa, me gwamnati ke yi game da wannan? Na san a gidan yari a nan akwai in kamar ni as a social worker in kan je gidan yari wani lokaci kamin mutum ya shiga cikin gidan yari akwai security sosai da suka sa ba yanda zaki ki shiga gidan yari da ba san kina nan a wurin ba. To a cikin gidan yari kuma nan akwai su cameras da ake sawa duk wanda suke ma'aikata da suke wurin, ko ina ne mutum ya shiga ana kallon su. Prisoners da suke wurin ko suna cikin ɗakin su ne ana kallon su. To abin da yake ban mamaki shine ya aka yi a ce a gidan yari a Najeriya akwai masu tsaro, amma wannan abun ke faruwa mutane ba su sani ba. Tambayan shine ma'aikata da suke cikin gidan yari din nan suna ana bincika su, sun san da abin da ke akwai, wani irin tsaro ne ake da shi a cikin gidan yari a Najeriya? da wannan abun yana faruwa da ba a sani ba.
Eto wato
akwai ƴan mata za a ci zarafin mata ba a san da wannan ba.
Shi yasa waɗansu suke tunanin cewa duk abin da ake yi ana yi ne da haɗin bakin gandirobin gidajen yarin nan, domin kamar yadda kike bayyanawa babu yadda za a yi a ce wani ya fito daga waje ya samu waɗanda suke prisoner da suke kulle, amma a ce har su fita har a samu ana ko ana cin zarafin su ko kuma suna iya fita. Kina ganin mai yiwuwa ne hakan?
Dole, because wani mutum a waje zai iya shiga ya aikata wannan. A gani na ko nan ma wani lokaci akan samu irin wannan matsala, amma akan kama su kamar yadda na faɗa, akwai su cameras da ana kallo, akwai su guard da suke kallon movement din kowane ma'aikaci a cikin gidan yari. So, in an kama mutum da hali irin wannan, nan da nan akan kore su. So ni ina gani ba yanda za yi wani ya shigo a waje ba tare da sanin ma'aikata da suke cikin gidan yari ba. Wannan abin da ke faruwa ko su ma'aikatan su suke aikata wannan irin hali a cikin gidan yari, don ba yanda za yi idan lele dai an sassaka an saka mutane na tsaro, ana tsaron ƴan matan nan ko matan nan, idan bakin su a kulle, dole wani wanda yake da access da mabudi kamin a yi saurin ƴan matan nan, su wayanda suke da access din na tambaye su.
Yawato ita gwamnatin jihar Borno ta kafa kwamitin bincike, to sai dai to da dama akan kafa kwamitoci. Abinda yakan daure ma mutane kai a Najeriya musamman shine kusan duk abin da ya faru gwamnati ta kan yi whoop ta kafa kwamiti, sai dai daga sakamakon rahoton kwamitin nan har zuwa aiwatarwa ba ka sake jin daga kwamitin ya mika rahoton shi, iyakar abin da zaka ji kenan. Ba su fahimi ake bayyana wa jama'a ainihin menene rahoton ya kunsa ba, balle a san wane ne aka hukunta don ya zama ishara ba.
Wannan abun ban haushi ne da kuma abun da ya kamata gwamnati mu ta duba.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin bibiya akan wannan batu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Haruna Dauda Biyu da ita bakuwar tamu Helen Bako, sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.
Anka.